Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 16, 21, 22, 25. Masu sauraro a Jamhuriyar Nijar da kewaye ana iya sauraro kai tsaye a birnin Niamey ta gidan rediyon VOA Africa a kan mita 102.5. Ana kuma iya jin wannan shiri ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da Dalol da Niya da kuma Nomad dukkansu a kan Zangor FM. A ƙasar Ghana kuma ana iya sauraronmu ta gidan rediyon Alpha Kumasi. Baya ga haka kuma ana iya sauraro a duk lokacin da ake so akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar internet. Assalamu alaikum masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka. Jummai Ali da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Ina kuma tare da
Maryam Dauda ga takaitattun labarai. Ƙungiyar Amnesty International ta ce kusan fararen hula 400 aka kashe a kasashen kamar da Najeriya sanadiyar har-haren kuna bakin wake da 'yan ƙungiyar Boko Haram suka kai tun daga watan Afrilun wannan shekarar. A ƙasar Kenya kuma bayan da kotun ƙolin ƙasar ta soke zaben shugaban ƙasa da aka yi cikin watan da ya gabata, hukumar zaben ƙasar ta ce za a yi wani zaben sabon zaben ranar 17 ga watan Oktobar wannan shekarar. Kasashen China da Rasha da ke manyan kawayen Koriya ta Arewa sun ce kiraye-kirayen da ake yi na ƙarin zafafa takunkumi a kan Koriya ta Arewa bayan gwajin makaman nukiliya da ta yi na baya-bayan nan ba zai taimaka ba sosai.
To, bayan kun gama jin labaran duniya yau Talata 5 ga watan Satumban shekara ta 2017, kamar kowace ranar Talata akwai shirin noma tushen arziki. To amma kafin nan za ku ji halin da ake ciki game da yajin aikin da likitoci suka fara yi a Najeriya. A Jamhuriyar Nijar kuma aliman jami'ar Abdulmumin ta Yemen ne suka kauracewa zuwa aji. Ko menene dalili, muna da ƙarin bayani.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Ƙungiyar nemawa wa fursunoni ahuwa ta Amnesty International ta ce kusan fararen hula 400 aka kashe a kasashen kamar da Najeriya sanadiyar har-haren kunar bakin wake da 'yan ƙungiyar Boko Haram suka kai tun daga watan Afrilun wannan shekarar, wanda ya fi linkin har-haren da 'yan ƙungiyar suka kai cikin watanni 5 kafin watan Afrilu. Wani rahoto da ƙungiyar ta kare haƙoƙin bil'adama ta fidda yau Talata ya ce akalla fararen hula 223 mayakan Boko Haram suka kashe tun daga watan Afrilu, ciki har da fararen hula 100 da aka kashe a watan da ya gabata. An kai wani mummunan hari ranar 25 ga watan Yuli, lokacin da aka harba mutane 40 har lahira a wani kwanton bauna da mayakan na Boko Haram suka yi wa wata tawagar masu haƙar man fetur a jihar Borno. Ƙungiyar Amnesty ta ce ta yiwu adadin waɗanda suka rasa rayukansu ya fi haka, saboda ta yiwu ba a samu rahoton wasu har-haren da aka kai ba. A makwabciyar Najeriya kuma wato ƙasar Kamaru, an kashe aƙalla fararen hula 158 sanadiyar har-haren ƙunar bakin wake tun daga watan Afrilu, ciki har da harin bom ɗin da aka kai a wani wurin wasa a birnin Waza ranar 12 ga watan Yuli, wanda ya halaka mutane 16. Ƙungiyar ta Amnesty International ta ce ta yiwu fatatakar 'yan ƙungiyar Boko Haram da dakarun Najeriya suka yi daga dajin Sambisa zuwa tsaunukan Mandera shi ya kawo ƙaruwa har-haren a ƙasar Kamaru.
Bayan da kotun ƙolin ƙasar Kenya ta soke zaben shugaban ƙasar da aka yi a cikin watan da ya gabata, hukumar zaben ƙasar mai zaman kanta da ake cewa IEBC a taƙaice ta ba da sanarwa jiya Litinin da yamma cewa za a yi wani sabon zaɓe a ranar 17 ga watan Oktoban wannan shekara idan Allah ya kai mu. To amma jagora 'yan adawa Raila Odinga da 'yan jam'iyyarsa sun faɗa a yau Talata cewa sun fi so a yi zaɓen a ranar 24 ko kuma 31 na Oktoba, akan cewa dole ne a samu isasshen lokaci don zama da hukumar zaɓen a duba batutuwan da suka sa aka ma ake neman yin wani zaben. Mr. Odinga ya ce ba su shirya yin zabe a ranar 17 ga watan Oktoba ba tare da samun tabbacin doka ko na kundin tsarin mulki ba, saboda bai kamata a yi kuskure har sau biyu ba, kuma yana sa ran samun wani sakamako, kuma ana zaci samun wani sakamako na kirki. Haka kuma Ms. Odinga ya ƙara da cewa akwai buƙatar a cire wasu manyan jami'an zabe ko kuma ma a hukunta su maimakon a bar su su sake kula da wani sabon zaben.
Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kasashen China da Russia da ke manyan ƙawayen Koriya ta Arewa sun ce kiraye-kirayen da ake yi na ƙarin zafafa takunkumi akan Koriya ta Arewa bayan gwajin makaman nukiliya da ta yi na baya-bayan nan ba zai taimaka ba sosai wajen rage fargaban da ake fama da shi a mashigin Koriyoyin biyu. Da yake magana a wajen taron kolin kasashen Brazil, Russia da India da kuma China na kasashe masu bunƙasar tattalin arziki da ake yi a birnin Xiamen na kasar China, shugaban Russia Vladimir Putin ya yi Allah warai da gwajin makami mai linzamin da Koriya ta Arewa ta yi na baya-baya. Amma ya yi gargaɗin cewa rurrutar wutar ɗaukar matakin soja zai iya haddasa bala'i a duniya. Putin ya kuma caccaki Amurka akan kiran da ta yi na ƙara sanyawa Koriya ta Arewa takunkumi. Ya kira matakin mara amfani wanda kuma ba zai yi aiki ba. Ya ƙara da cewa shashanci ne Amurka ta sanyawa Russia takunkumi saboda tana kasuwanci da Koriya ta Arewa. Kuma daga baya ta dawo tana neman Russia ta taimaka mata wajen sanyawa yankin da aka maida saniyar ware takunkumi. Kasashen Russia da China da ba sa goyen bayan sanyawa Koriya ta Arewa takunkumi sun roƙi Amurka da Koriya ta Kudu kwanan nan su kawo ƙarshen atisayen sojan da suke yi don takawa Koriya ta Arewa burki akan gwajin makami masu linzami da na nukiliya da take yi.
A yau Talata ake sa ran fadar shugaban Amurka za ta ba da sanarwar shawarar da ta yanke akan dokar jinkirta mai da yara baƙi marasa takardun zama ƙasa da aka shigo da su Amurka. Rahotanni daga kafofin yaɗa labarai na nuni da cewa shugaba Trump zai soke wannan dokar wadda ta baiwa dubban yara baƙi marasa takardun kariya daga maida su ƙasashensu. Jami'an da suka bayyana wa 'yan jarida wannan mataki sun ce za a ba da wannan sanarwar ce bayan jinkirin watanni 6 domin baiwa 'yan majalisar dokokin Amurka ɗin damar ko kuma lokacin su duba su yi nazarin batun. Dama ba a tuntuɓi 'yan majalisar ba a kan wannan dokar wadda tsohon shugaba Barack Obama ya yi amfani da ƙarfin ikonsa ya sanya hannu a lokacin. Amma ana sa ran Attorney General Jeff Sessions zai yi jawabi a kan dokar wadda ake kira daka a takaice. Amma ma'aikatar shari'a Amurka ta ce ba zai amsa tambayoyi daga 'yan jarida ba.
Ana zargin jagoran 'yan adawa ƙasar Cambodia, Kem Sokha, da laifin cin amanar ƙasa, kuma ta yiwu a yanke mishi hukuncin zuwa gidan kaso na tsawon shekaru tsakanin 15 zuwa 30 idan aka same shi da laifi. Wata kotu a Phnom Penh, babban birnin ƙasar ta Cambodia, ta sanar yau Talata cewa ana zargin jagoran 'yan adawar ƙasar na jam'iyyar National Rescue Party da haɗa kai da wasu hukumomin ƙasashen waje a sirrance don yi wa gwamnatin ƙasar zagon ƙasa. A shekarun jiya Lahadi ne aka kama Sokha tare da dogarawansa a wani samami da aka kai a gidansa. A cewar wani sakon Twitter da diyarsa Kem Monovithia ta rubuta, gwamnatin ƙasar ta ce ta kama Sokha ne saboda wasu kalamai da ya yi a wani bidiyo da wani kamfanin dillancin labaran Cambodia mai zaman kansa wanda ke Melbourne ƙasar Australia ya yada. A bidiyon wanda aka yi tun shekarar 2013. Sokha ya yi ikirarin cewa ya samu taimako daga Amurka don fara gwagwarmayar rajin demokuraɗiyya a Cambodia.
Labarin duniya ke nan kuka zama ke. Da ba za ku rasa ji ba, likitoci sun fara yajin aiki a jiya, yau rana ta biyu kenan. Abokin aikin Musa Abu Imam Aliyu, wanda a halin yanzu yake Najeriya, babban birnin tarayyar Najeriya, ya samu damar zagayawa wasu asibitocin. A saboda haka zai gaya mana halin da ake ciki game da wannan yajin aikin. To, Sahabu, wani hali ake ciki?
To, hajiya wato halin da ake ciki gida biyu ake akwai inda wannan yadin aiki ke tasiri akwai kuma inda baya tasiri
to
babban asibiti ke birnin tarayya da ake cewa National Hospital yadin aiki yana tasiri saboda a wannan asibiti likitocin nan waɗanda suka shiga yadin aiki rashin siyasa an samu jinkiri sosai wajen ganin likitoci marasa lafiya da suka zo ganin likita suna zaman aƙalla awa shida wasu sun fata suka zo misalin ƙarfe shida na magana da su misalin ƙarfe ɗaya suka ce ba su ga likita ba to wannan shi ne hali da ake ciki amma likitoci da ake cewa consultants ko kuma ƙwararru da kan bautan ƙasa da waɗansu likitoci da ba sa ƙarƙashin wannan rukuni na likitoci da suke yajin aiki su suna nan suna taimakawa amma dai ana wahala na yawan zaman kiran ganin likita wannan a babban asibiti na ƙasa da ake kira National Hospital kenan da ke nan birnin Abuja
sauran asibitocin kuma fa da ka ziyarta
to na ziyarci asibiti babban asibiti da ke anguwar ko kuma anguwar Gwarinfa da ake kira Gwarinfa Hospital babban asibiti da ke wannan anguwa ta Gwarinfa da ke Life Camp sunan babu damuwa likitocin baki ɗaya da wasu da ya kamata a ce sun shiga yajin aiki ba su shiga suna aiki baki ɗaya na yi kicin da wata marasa lafiya ko kuma mai jego da suke fitowa da jariranta guda biyu na tambaye ta ce ai yajin aiki biyu ne a asibitin haka yi wannan yajin aiki amma yau duk likitocin suna bakin aiki.
Eh kafin ka ci gaba mun gani a jaridun yanar gizo akan cewa da shi ministan kiwon lafiya da sun yi kira ga likitocin da su yi wa Allah su bar wannan yajin aikin su koma to na Gwarinfan da kace jiya ne suka yi yau suka koma sun ji wannan kiran ne
to sai ka yi da babu wanda ya amince daga cikin su yin magana kai tsaye ga me abin da ke faruwa amma dai babban likita mai kula da asibitin da wanda ake kira da Dr. Adebayo na kina nake magana su kamar da ne da yajin aiki da yake shi asibitin ka ba yajin aiki likitocin da ake cewa suna yajin aiki da likitoci da suka zama da ake cewa consultant baki ɗayan su ba mai yajin aiki sai da masa ne da ne yake a wannan ba a bakin sa zan ji ba in ne likitoci waɗanda kamata su yajin aiki in ji ko kuma in kira kungiyar su in ji me ke faruwa amma shi dai ba zai yi min magana ba
a to
kawai zai gane su sa ba a yajin aiki
to kai bayanin cewa a National Hospital ana wannan yajin aikin har ya shafi masu zuwa neman jinya wasu sun yi awa shida wasu sun yi ba Gwarinfa kuma ka ce jiya ne suka yi amma yau ba sa yi to a dukkan asibitocin da ka je a Gwarinfan ne kawai ba a yajin aikin ko kuwa akwai wasu asibitocin kuma
a iya asibitoci da ne na Gwarinfa ne ba a yajin aiki amma kamar da nake miki shugaban wannan asibiti ne dukkan asibitoci da ke karkashin birnin tarayyar Abuja likitocin su ba sa yajin aiki
to sauran jihohin Najeriya fa ka samu kaji daga wakilanmu su halin da ake ciki ko kuwa
a kudu maso gabashin Najeriya na yi magana da wakilin mu da ke yankin Alfonso ya ce min yajin aikin ana nan ana yi duk da cewa ya yi magana da wasu likitoci suka ce ana nan ana yajin aiki a wannan amma nan arewaci ba wanda na zanta da shi daga cikin wakilanmu domin tabbatar da cewa ko hakan ana yajin aikin ko ba a yi
idan ka samu kai magana da shi da ko su likitocin da suke yajin aikin da kuma hukumomi akan wannan dalilin za ka aiko mana da rahoto kenan ko
eh haka insha Allah
to mun gode
akan yajin aikin da likitoci suka fara a Najeriya muke son jin ra'ayi ko kuma shawarar ku a shirinmu na dare idan Allah ya kai mu a yayin da a Najeriya likitoci ne ke yajin aiki a jamhuriyar Nijar makwabciyar Najeriya kuwa ɗaliban jami'ar Abdulmumini ne suka ki zuwa azuzuwa bayan an kammala hutu ko menene dalilin su ga wakilin sashen Hausa Sulaiman Mana Barma
wasu daɗaɗɗun matsalolin da aka sha kai ruwa rana a kansu tsakanin ɗaliban jami'ar Yamai da a ɗaya ɓangare hukumomin ilimi mai zurfi ne suka sa ƙungiyar Iyanun kiran magoya bayanta su ƙauracewa dukkan wasu ayyukan ɗaukar karatu tun daga jiya Litinin da ke matsayin ranar komawa kan aji bayan kammala babban hutu. Malam Salha Kaila shine mataimakin magatakarda na kungiyar Alban Jami'ar Yamai.
Zancen da nake muku kudaden da ya kamata a ba dalibai a watan Abril da ya gudana har izuwa yau ba a ba su ba. Wannan bursu wanda ake cewa bursu de troisième trimestre a zaman da muke yau lokaci ne wanda ya kamata ba ma a biya wadancan kudade ba na yanzu na wanda ake cewa bursu de vacances wanga lokaci ne kamata a ce an shiga biyan su to ba a biya wadancan ba ba a tunanin biyan wadanga ma yanzu shugabannin jami'a sun ki tsaya su sa tsari bisa kan harkokin karatu yau akwai dalibai biyawa wadanda sai sun tahi ma an su wurare inda ake bugun balo sai sun je can su dauki karatu wadansu dalibai sun koma kawo kadangaru suna lakewa ga taga suna dauka karatu wadansu dalibai sun zamanto sai sun tai kalkashin wani icce a zo mu she zo yana kuma masa karatu ba su gane komai to shine muka ce ba za mu yarda ba
gwamnatin ta Niger na bayyana halin matsin tattalin arzikin da kasar ke ciki a yau a matsayin hujjar da ke haifar da jinkiri wajen warware wadannan matsaloli sai dai labarin ya sha bamban a wajen kungiyar dalibai ta Yunun
abu dai za a mumu a tabbatar mu da cewa babu kudi yau shugaban kasa hito ce yau dan saboda babu kudi a kasa yau na hwasa ba mai wani ƙara doka kudi kudaden da nake doka prime minister hito ce shi ma yau ya raba bi koko ya doke wani bangare na kudaden da yau wannan sauran an samu abiyawa wata bukata da su
ministan ilimi mai zurfi Yahuza Sadisu wanda bai so yayi wani dogon bayani ba ya gaya wa muryar Amurka cewa yana kyautata zaton za a samu sulhu tsakanin sa da shugabannin kungiyar dalibai ta Yunun nan ba da jimawa ba tuni dai matakin kauracewa azuzuwan karatun ya fara daga hankulan daliban jami'ar Yamai wani dalibin da nazanta da shi akan wannan magana Ahmadu Tijani Ibrahim na ganin akwai bukatar canza salon tafiya duk kuwa da cewa yana goyen bayan matakin kungiyar ta Yunun
rishin komawan yana tabin mu kwarai tunda in kun diba yau su shugabannin nan namu ba su so dama a ce shi dan talaka ya ci gaba ya gane wani abu tunda su kawai ɗiyan su ba su nan kasar kenan su duk yadda mun kai suna ganin mu dai ne adda kama ti baya kenan salon gwagwarmaya a diba yadda ya kamata ai tsare-tsaren ka a tai kuma ana ta wannan gwagwarmaya kuma ba ai karatu ba shekarar ta tai kuma abun da ya faru a baya ƙara wakana
kimanin dalibai 25,000 ne ke daukar darussa a Jami'ar Muminu Jofo ta Yamai wacce yake karbar sabbin dalibai akalla 7,000 a kowace shekara akasarin su ƴaƴan talakawa dake fitowa daga yankunan karkara Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a Jamhuriyar Niger
to ana tare mun gode Sule ana kuma tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC lokaci yayi da zamu gabatar muku da shirin noma
Jama'a assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Sarfil Hashin Gumel daga nan sashin Hausa na murya Amurka zan gabatar. Cikin watan Agustan da ya gabata ne aka gudanar da wani taron bita na ƙasa da ƙasa a jihar Lagos da nufin gano bakin zaren inganta ƙananan masana'antu a ƙasashen Afirka. Taron da ya samu halartar ƙwararru a fannin kasuwanci da aikin noma. Haka kuma an gudanar da wani babban taron kungiyoyin manoma da makiyaya a jihar da magaranta jamhuriyar Niger. Da farko dai ga wakilin murya Amurka Babangida Jibrin da bayani kan taron da aka gudanar a Lagos.
Taron na samun halartar wakilai daga jihohin Najeriya daban-daban da ma wasu kasashen nahiyar Afirka. Injiniya Awal Ibrahim Bununu da ke wakiltar shugaban kungiyar masu ƙananan masana'antu ta Najeriya ya mun ƙarin haske game da muhimmancin wannan taro.
A takaice dai taro ne da gwamnati su kungiyoyin masu zaman kansu suka shirya tare da taimakon gwamnati domin a zo a tattauna matsalolin da me ake samu a sharka cewa a Najeriya muna da kaza muna da karfi muna da arzikin gona zamu iya dogara da kanmu a harkan gona a harkan masana'antu amma duka wayannan abubuwa a takardu suke na gwamnati abubuwan nan ba su zo sun aiwatu a ƙasa an ga yanda muka zama lalle mun fara daukan hanyar rashin rawa da dogaro daga man fetur ba to sai aka ce ai wannan taron shin mu masu gwamnati tace to mu zo mu taro mu yi bayani menene bukatun mu me muke son gwamnati ta yi kuma su kuma gwamnati me ya kamata su yi saboda kar kowa ya zauna akan laifinsa yana ganin laifin wani tsakanin gwamnati da kuma shauran masu zaman kansu. To saboda haka mun zo ne mu tattauna waɗannan matsaloli ya za a yi a dogara da kai din a koma a fito daga dogaro daga danyen man fetur a dogara da gona da masana'antu da ma'adinai da shauransu.
Dr. Abdulrazak Ibrahim na cibiyar binciken harkokin noma na Afirka da ke ƙasar Ghana ya mun ƙarin haske game da kasidar da ya gabatar a wajen wannan taro na amfani da fasahar zamani wajen bunƙasa iri domin ciyar da al'umma.
Idan ka lura a Afirka gaba ɗaya muna da matsala na inganta harkar noma, kuma kashi 60 cikin 100 na mutanen ta harkar noma suke cin abincinsu. Amma in ka kalli kuma abinda ake samu na arzikin ƙasa bai fi kashi 25 ba. Saboda haka ya za a gyara. Kuma gashi muna da matsala na cewa nan da shekara 2050 Najeriya za mu kai mutum wajen miliyan 400. Ya za ka yi ina waɗannan mutanen za su samu abinci? Ɗaya daga cikin hanyoyin da za ka bi don ka inganta harkar noma shi ne ka yi amfani da fasahohi na zamani. Ɗaya daga cikin wannan fasahan shi ake kira biotechnology. Ka yi amfani da wata halitta ko tsirrai ce ko bacteria, ƙwayar halittar bacteria ko dabba ko ma mutum, ka yi amfani da ƙwayar zarren ta sata ka fitar da wani abu da zai amfane ka. Ɓangaren harkar noma yawanci ana amfani da irin wannan fasaha ne don a inganta ko yalwata abinci ko kuma akwai wani magana iso da za ka sa zama cewa banda kayan gina ciki irin su protein da carbohydrate da muka sani to za ka iya sa vitamin cikin abincin. Fasahohin da ake amfani da su ta yin haka su ne harkar biotechnology.
Ana sa ran taron da zai fito da hanyoyin da gwamnatoci da masu ƙananan masana'antu za su bi domin ci gaban ƙasashen baki ɗaya. Yanzu kuma za mu je jamhuriyar Nijar, inda aka gudanar da babban taron ƙungiyoyin manoma da makiyaya. Ga wakilin murya Amurka Tamar Abare da ƙarin bayani.
Ƙungiyar FRAPS mai kula da harkokin noma da kiwo a ƙasashen Afirka ita ce ta tallafa aka shirya wannan babban taro tsakanin manoma da makiyaya na jihar Difa, Maraɗi da Damagaran a nan jihar Damagaran. Abdu Nino, wanda ake cewa Gajango, shugaban ƙungiyar manoma ne da makiyaya na ƙasa.
Su kuma waɗannan manoma da makiyaya da yake su ne suke ba su samu aka tsara su yadda ya kamata ba. Duk abun da zai faru in dai na abun da bashi da kyau ne su ne za su fi kowa shan wahala. Kenan mu haɗa su, mu tara su, mu gani yaya za su samu su zamna lafiya. Su federation zaman lafiya ba abu bane mai kyau mun gani da idanunmu. In ana tare kakan da an kai duka ba a risa ɗan rikici kaɗan. Wannan rikicin in ya faru yaya za a gera shi? Ba a kashe wani ba kuma ba a zub da jini ba. Kullum in za ce in wani abu ya faru za a gera shi daga kashe wani ko zub da jini. To har yanzu a cikin ƙasashenmu a Nijar muna gani wannan kaman koma baya ne a gare mu.
Muhimmin abu don kauce ma rigingimu shine a haɗa ƙarfi da ƙarfi, in ji Gajangon.
Idan ana so a zamna lafiya to sai an samu su wane ne a ciki. A yanzu dai inda muka taru a nan mu misalin gungu huɗu ne. Akwai gwamnati, akwai sarakan gargajiya, akwai ƙungiyoyin manoma da makiyaya, akwai kuma ita wannan ƙungiyar wanda ta haɗa noma da kiwo. Kenan waɗannan gungu guda biyar kowa zai ɗauki niyya gerar da ke iya kawowa game da zaman lafiya.
Wakilin murya Amurka kenan Tamar Abare kan taron da aka gudanar na manoma da makiyaya a jamhuriyar Nijar. Masu sauraron mu, a nan muke kawo ƙarshen shirin namu na yau baki ɗaya. Sai kuma mako mai zuwa idan mai duka ya kai mu, za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin wakilan murya Amurka da suka taimaka wajen kawo muku shirin, Babangida Jibrin na Lagos da Tamar Abare ta Magaran, sai kuma Julie Lazarus Gresham wadda ta haɗa mana sauti. Ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa a huta lafiya.
Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin irin ra'ayin da ku masu sauraronmu kuka aiko mana ta hanyar sadarwar email.
Ra'ayi na farko ra'ayinka ne Bashir Dirin Daji. Kace hakika ba abin mamaki bane dan yan ƙato da gora sun zama annoba bayan murƙushe ƙungiyar Boko Haram. Duba da yadda gwamnatin Najeriya ba ta ba su kulawa ta musamman tare da ba su isassun makamai don yaƙar Boko Haram, da fatan hukumomin Najeriya za su dudu wannan lamari da idan basira domin yan magana sun ce sai da ruwan ciki ake jan na rijiya. Allah ya ƙara ba mu zaman lafiya a Najeriya, amin. Sai ra'ayin Murtala Ibrahim mai cewa ina kira ga jami'an tsaro a jihar Borno da ma gwamnatin jihar baki daya da su hada kai domin gudanar da bincike tare da daukar matakan hukumta waɗanda ke sanya hijabi suna zuwa sansanin yan gudun hijira da dare suna yi wa mata fyaɗe. Ganin yadda kowane mutum idan yana da ƴa mace yana ɗauke ta daga sansanin domin kaucewa yi mata fyaɗe. Da fatan kira na zai kai ga waɗanda ya dace. Sai ra'ayin Hakilu Lirwan mai cewa gwamnatin Najeriya ki sani samun sojojin Najeriya manyan makamai shine zai kawo ƙarshen mayakan Boko Haram. Ra'ayi na gaba ra'ayinka ne Sale Shehu kace lalle ci gaban siyasa ya fara kankama a nahiyar mu ta Afirka. Abin da ya faru a ƙasar Kenya ya nuna hakan. Duba da yadda alƙalan ƙasar ba su nuna wata shakka ba suka yi aikin su kuma ta kai ga soki zaben shugaban ƙasar mai ci wanda aka ce ya lashe. Kuma shi ma Kenyatta ya biyayya da hukuncin kotu na amincewa a sake zuwa fagen zaɓe. Hakan ya nuna jarumta da son zaman lafiya a gurin shugaba Kenyatta. Gabadai Afirka. Sai kuma ra'ayin Arabiyu Muhammad gidan Madi Sokoto kace tabbas hukuncin da kotun kolin ƙasar Kenya ta yanke kan zaben shugaban ƙasar da aka yi wanda ya baiwa shugaba mai ci Uhuru Kenyatta nasara yayi daidai da fatan za a saki zabe mai tsarki. Ra'ayi na ƙarshe da lokaci zai ba mu damar karantowa yau ra'ayinka ne Lawal Sani na Kawu Daura kace masu fafutukar kafa ƙasar Biafra ya kamata ku sauya tunani ku zama ƴan ƙasa na gari ta hanyar janye buƙatar kafa ƙasar Biafra domin ci gaba da zama ƴan ƙasa ɗaya mai suna Najeriya wanda hakan shine zai ba mu zaman lafiya mai ɗorewa. Duba halin da Sudan ta Kudu ta tsinci kanta bayan raba ƙasar.
Tare da fata za a ci gaba da aiko mana da ra'ayi, yanzu lokaci ya yi da za ku saurari takaitattun labaran da Murya za ta karanto kafin mu sallama.
To a takaice, kungiyar nemawa fursunoni afuwa ta Amnesty International ta ce kusan fararen hula 400 aka kashe a kasashen kamar da Najeriya. Sanadiyar hare-haren kunar bakin wake da ƴan kungiyar Boko Haram suka kai tun daga watan Afrilun wannan shekarar, wanda ya fi linkin hare-haren da ƴan kungiyar suka kai cikin watanni 5 kafin watan Afrilu. Bayan da kotun kolin kasar Kenya ta soke zaben shugaban kasa da aka yi cikin watan da ya gabata, hukumar zaben kasar mai zaman kanta da ake kira IEBC a takaice ta ba da sanarwa jiya Litinin cewa za a yi wani sabon zaben ranar 17 ga watan Oktoba wannan shekarar idan Allah ya kai mu. Amma jagoran ƴan adawa Mr. Odinga na jam'iyyarsa, wato da ƴan jam'iyyarsa, sun faɗa a yau Talata cewa sun fi son a yi zaben ranar 24 ko 31 na wannan watan na Oktoba, akan cewa dole ne a samu isasshen lokaci don zama da hukumar zaben ƙasar a duba batutuwan da suka sama ake neman a yi wani sabon zaben. Ƙasashen China da Rasha da ke manyan ƙawayen Koriya ta Arewa sun ce kiraye-kirayen da ake yi na ƙara zafafa takunkumi a kan Koriya ta Arewa bayan gwajin makaman nukiliya da ta yi na baya-bayan nan ba zai taimaka ba sosai wajen rage fargaban da ake fama da shi a mashigin Koriyoyin biyu. Da yake magana a wajen taron kolin ƙasashen Brazil, Rasha da Indiya da kuma China na ƙasashe masu bunƙasar tattalin arziki da ake yi a birnin Xiamen na ƙasar China, shugaban Rasha Vladimir Putin ya yi Allah wadai da gwajin makami mai linzami da Koriya ta Arewa ta yi na baya-bayan nan.
To, ƙarshen shirinmu na wannan lokaci kenan, sai kuma da daddare misalin 9:30 agogon Najeriya idan Allah ya kai mu. Lokacin za mu ba ku damar bayyana ra'ayi ko kuma shawarar ku a kan yajin aikin da likitoci suka fara yi a Najeriya. Kafin mai sallama ga gaisuwar ta'aziyyar rasuwar Kasimu Yaro, Allah ya gafarta masa ya sa ya huta. A halin yanzu kuwa sai a dakaci yau da gobe.